بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإلهية قول العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana, ranar Lahadi 18 ga watan Rajab, 19 ga watan Rajab shekara ta 1446, wanda ya daidai da 19 ga watan Yanayir 2025 miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin Tajrid at-Tauhid al-Mufid na al-Imam al-Allama Ahmad ibn Ali al-Maqarizi al-Misri. A wancan sati insha Allah, kamar yadda karatu ya gabata, mun yi magana ne gami da wasu abubuwa na ibada inda bawa zai bautar da kanshi ga Ubangiji. Wanda ya ce wal ilahiyatu, in aka ce bautantaka, kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban, shine kasancewan bayi za su rike Allah ta'ala mahbuban, masoyi na kululuwa, ma'aluha kuma wanda za su bauta mashi. Wa yafridunahu, kuma su kadaita Ubangiji bil hubbi, da soyayya, wal khawfi, da tsoro, war raja'i, kuma su kadaita shi da fata, wal ikhbati, kuma su kankanta shi da kaskantar da kansu gare shi, wat tawbati, da kuma komawa zuwa gare shi, wan nadri, da alwashi, wat ta'ati, da da'a, wat talab, da kuma wato neman Allah ta'ala ya musu wani biya bukatunsu, wat tawakkul, da kuma tawakkali, wa nahu hadhihi al-ashiya, da makamantan wadannan abu ababe. Fa inna at-tauhid, saboda shi tauhidi dama haqiqatuhu, haqiqanin sa, an tara al-umura kullaha min Allah ta'ala, shine duk abin da ka gani a duniya kaga wannan lamarin ya daga wajen Ubangiji ne. Ubangiji shine ya halicci abin kuma ya bayyana da abin. Ru'yatan, gani, taqta'u lil-iltifat 'ala al-asbabi wal wasa'il, wanda zai sanya ya yanke maka waige kana kallon ƴan tsakiya wanda suke sababai ne su. Fadatar alkhaira wa sharra illa minhu ta'ala, ba za ka riga ganin wani alkhairi ko sharri da ya same ka ba face wato da hukuncin Ubangiji da kadarawansa. Wa hadha almaqam, bala ya ce wannan maqami, yuthmiru tawakkul, yana wato gada da tawakkali, wa tarka shikayat alkhalqi, da kuma barin wato kokawa na halittu, wa tarka lawmihim, da kuma barin wato zargi, wa rida ala Allah ta'ala, da kuma wato yarda da hukuncin Ubangiji, wa taslima al-hukmi, kuma ya sallama ma hukuncin sa. Wancan zama mun yi magana kan ar-rububiyya, muka shiga wasu abubuwa da suka da alaka da uluhiyya, wanda shine na ilahiyya. Kamar yadda muka ce malam a wannan shimfiɗa da ya fara yi mana, yayi ne saboda na cewa Ubangiji shi ya halicce ka, shi ne ya azurta ka, shi ke baka duk wani abin da kake samu a rayuwa, iska da kake samu shi ke baka. Mala sai mana dogon wannan shimfidan saboda ya kai zuwa ga abin da mutane ke da sabani akan ta. Wannan ba cika sabani akai ba. Duk wani mai hankali ya riga san akwai wanda ya halicce shi. Duk wani mai hankali ya riga san akwai mai sa ya mushi rayuwar su take tafiya daidai gwargwado. Yana shakan iska, yana cin abinci. Kuma yayin da ya ci abincin lokacin zai fitar ya san ba shine tsaga ba jikinsa inda zai fitar din ba. To duk wannan matashiya ne wajen ka fahimci cewa duk wanda bai da tarayya da Ubangiji wajen yi maka waɗannan abubuwan to bai kamata ka bauta mishi ba. Wanda kuma babu wani wanda ke tarayya da Ubangiji wajen halittarsa, wajen halittanka, babu wani ke tarayya da Ubangiji wajen yi maka arziki da kake samu a duniya, babu sai dai ya baka daga cikin arzikin Ubangiji. Amma ba dai shi ya ɗauko arziki shi a karan kansa ya baka ba. Isa malam yana gamawa sai ya dace ya fara da maganar ilahiya. Ilahiya shine wato ka bautar da kanka ga Ubangiji. Bayi su zama suna wato rikon Ubangiji a matsayin mahabuban ma'aduhan. Suna wato sansa kuma suna bautansa. Wannan duk wani wanda yake maka waɗannan abubuwa to shi ya kamata ka bauta ba. Shine malam sai ya fara faɗan wasu abubuwa da ana ake samun wato tasgaro wajen wasu daga cikin bayi na Ubangiji. Yace wa yufridunahu bil hubbi. Wajibi su kaɗaita Ubangiji da bauta, wato abin da soyayya. Abin da malam yake magana a nan shine wato dole a tsantsanta ma Ubangiji soyayya shi ɗaya. Ko shi kaɗai ne a duniya, shi kaɗai ne a lahira, shi kaɗai ne ma ake sansa saboda zatinsa. Duk wani wanda ba Ubangiji ba sai dai a so shi saboda wato soyayyarsa ta dace da soyayyar da ake ma Ubangiji. Kamar yadda muka faɗa, in kana son ma'aiki, kana son ma'aiki saboda jakadan Allah Ta'ala ne, saboda Allah Ta'ala ya aiko shi, saboda Allah Ta'ala ya ce yana son sa, kai kuma kana son wanda Allah yake so. To kaga shi ma son ma'aiki da muke ba da zatin sa ba, muna son sa saboda tana tike mu zuwa ga soyayya da muke ma Allah Ta'ala. Haka idan ka ce kana son wani wanda musulmai, wani soyayya ce ta ɗabi'a, soyayya ce ta ibada, wanda za ta tike da kai zuwa ga asalin wanda ya halitta, wanda ya kage mu baki ɗaya, wanda shine ya fitar da halitta sun ta fito aka ga halittu a ban ƙasa. Shine al-Khaliq, shine al-Fatir, shine al-Bari, shine al-Musawwir. Al-Fatir shine zai halitta ba tare da ya ga wani sunfari ba. Wato shi duk abin da za ka gani a duniya to sai ka fara da bin sunfurin wani abu, wani sannan ka kawo shi. Amma shi Ubangiji shi kaɗai za ka ga ya zo da wani abu. Za ka ga ba wani sunfuri don ba za ka je ka ce wai ga sai yadda aka yi sai da ya ga wani ya yi sannan ce ba shi ma zai koya ba. Sannan al-Khaliq Ubangiji shine ya halitta. Sannan kuma al-Bari shine bayan ya halitta kawai shi kenan sai ka ga ya wato sanya gashi ya bayan ya suranta al-Musawwir ya suranta ka sai kuma gashi ka fito daga cikin mahaifiyarka ka fito wato cikin kamala na mutum. Sai ya zama al-Bari kenan. Wannan duka ma'anonin ba wanda ya dace da shi sai Ubangiji. To shine Adam malam yake ce maka to dole wanda ya baka waɗannan aikace-aikace ka ji cewa kana ci kaɗai za ka so shi saboda zatinsa. Ya zama za ka so wani Ubangiji ne lillahi wa fillahi. Idan ka ce lillahi shine wato za ka tsantsanta duk wani wanda kake so. Ka zama ka tsantsanta wannan soyayya saboda Allah kake yin sa. Allah ya baka lada. Allah ne kake yi ma wannan ibada na soyayya da kake yi. Ba soyayya ta ɗabi'a ba, an yi magana kan bambancin su. Amma ana magana yanzu duk wanda za ka so wanda ba Allah Ta'ala ba. To za ka so shi ne wato kana mai tsantsanta mishi wato soyayya din. In kuma fillahi ne wato za ka so shi cikin tabarkin Ubangiji. Wato za ka so shi wajen neman yardan Ubangiji da abinda Allah yake so. Ko da ka ga mumuni kana son shi saboda Allah. To amma kuma za ku tarayya da shi wajen aiki a cikin abinda Ubangiji yake so ne. Idan ya ɗauko maka abinda Allah baya so, ko iyaye ne ka ji Ubangiji abinda yake faɗa. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yace idan suka kawo maka wani abin da baka da wani ilimi da aka saukar maka cewa wannan da'a ce ga Ubangiji, biyar Ubangiji ce, to kar kai musu da'a. Ashe kaga kowane ne kana yi mushi da'a ne billahi wa fillahi. Ko da kuma ka so shi saboda Allah, to kuma sai kuma so aikin da zaka yi za ku tarayya da juna, sai dai zama kuna tarayya ne a cikin abin da Ubangiji yake so. Wannan shine amfanin ka ce kana son mutum ne lillahi wa fillahi. Allah Ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani, kuma wannan shine ayan da malamai suka fi kawowa yayin da suke magana tsantsanta ma Ubangiji soyayya. Wa min nasi mai yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. Zaka samu daga cikin mutane man ya tafi min dunin lahi an gadana wasu wanda suke riƙen wani ubangiji a matsayin ababan kini gare shi wato ababan tarayya gare shi walladina yuhibbunhum ka hubbillah suna san su tamkar yanda suke san ubangiji wato suna daidaita su waɗannan wanda suke so din tare da ubangiji wajen soyayyar su shine yuhibbunhum ka hubbillah wato yusawunahu fi hubbillahi ma hubbi ghairihi min al-andaj wannan shine abinda wannan aya take magana a sabani wanda yake cewa wai suna san su kamar yadda bamu laike san Allah wannan in muka duba ayan ma bazai ka ga wannan ma'anan ba kamar yadda manyan malamai Sheikh Utsaimin Taymiya Ibn Kathir da sauran malamai suka yi wannan gyaran abinda ake magana yuhibbunahu ka hubbillah shine wato suna san ababan tarayyar su kamar yadda suke san ubangiji daidai wa daida kamar yadda Allah ta'ala yake cewa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun تالله ان كنا لفي ضلال مبين ابن سويكم برب العالمين wanda ana magana musawa ce ka daidaita wani tare da ubangiji a cikin abinda ubangiji kai yake zata tama wannan abin to yanzu wannan abinda mutum yayi ma ubangiji shirka mun fadi misali muka ce da wani zai ji cewa da wani mahaluki da ubancan da yake ma ubangiji san da yake ma wani mahaluki daidai wa daida shi ke to yanzu Allah ta'ala baya san wannan soyayyar tashi kuma ya fita musulunci ne ya fada dai haka dole ya ji cewa walladina amanu ashaddu hubban lillahi wanda suke san wanda suke imani suna tsantsanta ma Allah soyayya kuma Allah ta'ala suka fi so a rayuwar su ba san wani in ba Allah ta'ala ba soyayya iri biyu ce a dunkule zan kawo amma wataƙila malam zai iya kawo mana wasu abubuwa suka dangane so dangaci soyayya za mu ƙara magana kan wannan amma a dunkule ka iya raba su kashi biyu akwai mahabba tabi'iyya soyayya ta dabi'a wannan shine soyayya ta al'ada soyayya ta rahama tsakanin ɗa da mahaifi zaka ji iyayen suna wato jin kan na kasa da su wannan duk koda wato dabba ce zaka kaza yayin da ta ga ana sanyi zaka bude ma ƴaƴanta wato gashin ta jikinta su shiga ciki wannan rahama ce soyayya ta rahama wannan akwai kuma soyayya ko ta ihsani soyayya ta zamantakewa soyayya ta ɗebe kewa kamar tsakanin mace da namiji mata da miji wannan duka soyayya ce ta al'ada ta ɗabi'a wanda ba su ne soyayya ta ibada ba wannan in ka lura kana iya samun ɗa da kake so amma kai saba maka kana iya samun ka gama ga mata da miji duka suna son juna amma kuma zaman ya jituwa shi kaga wannan soyayya ce ta al'ada ta ɗabi'a to shi soyayya da ake ma ubangiji mahabba ce ibada diniya ibada ce ita wannan shine wato a kadaita soyayya ga ubangiji tun a zuciyar tukuna mutum zai imani da shi zai so shi kuma wannan soyayya kuma zai gadan mishi da kuma yayi masa da'a a ga wannan soyayya nasa a baka a ga kuma wannan soyayya nasa a wato a aikin gabbai aikin tun daga aikin zuciya al'amal qalbi tun daga za a gan shi yana tsoron Allah shine ar-rahab za a gan shi yana ar-rahab kuma yana kwadayin abin da ke wajen ubangijin za a gan shi yana girma ubangiji za a gashi kuma yana kashiya yana tsoron tsoro na kwarji ne tsoro na girmamawa sannan kuma za daga cikin ma'anar soyayya ga ubangiji shine so abin da wanda ubangiji yake so Allah ya ce yana son mala'iku sai ka so su kai ma ko da baka taba ganin su ba kawai za ka ji kana son mala'ika me yasa kake son mala'ika saboda Allah yana son su to suna ma ubangiji hidima Allah ya yarda da su yana son haka zalika soyayyar da za ka yi ma wato manzannin ubangiji jakare ne na ubangiji ya aiko su yana san su ya yarda da su zaka ji kana san su kai ma haka zalika soyayya da zaka yi ma duk wani mumini zaka ji kana san sa koda kuwa wato gari ya raba ku koda wato yare ya raba ku koda jini ya raba ku zaka ji kana san sa kuma wannan soyayya zaka gabace da ita akan soyayya na jini wannan soyayya dole wajibi kaje zaka gabace da akan soyayya na jini sannan kuma ta bangare daya kuma zaka ji kuma baka son ka ji kunci kafirai da wanda daga wanda suke makiya Allah duk wanda yace yana kutuna ku da Allah ta'ala ko a cikin kafirai ko a cikin musulmai kafin a cikin kafirai wanda yake cewa wato yana da wani wanda yake bauta wanda ba Allah ba zaka ji baka san wannan tabi'an ta su ko baka san sa a cikin musulmai wanda suke sa'a wa ubangiji ko da kana san su ta wani bangaren amma yayin da wani ke shan giya yayin da wani ke caca yayin da yake yin wasu abubuwa da ba daidai ba yake sa'a wa iyayensa yake musguna wa matarsa yake kin bin iyayensa da sauransu wanda zaka ji baka san shi wannan bangaren saboda ta wannan bangaren aikuna ku yake da ubangiji bai yi ma ubangiji da'a ba shine kaji ubangiji ya kara nanatawa la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyanku a matsayin wanda za ku jibinta da soyayya da taimako mutum ya ji cewa a kafirai yana son su fiye da yake san musulmai shi kuma wannan zai iya gane mushi ta daga cikin musulunci shi ba balle kuma a samu kuma yana taimakon kafirai a cikin abin da in ya taimaki kafiran zai zama sun sami damar dama kan musulmai ka duba ku gani ba ana magana wai ya musu rashin adalci ba a wannan ko musulmi ne ga wanda ba musulmi ba ga musulmi an zo an ra'ayi shari'a musulmin ya zalunci wanda ba musulmi ba to mu ka'idar addinin mu shine zaka tabbatar da gaskiya ne take ba zalla ce unsur akaka zalimin aw mazluma to amma abinda ake magana shine ka taimake shi taimako da na addini ko taimako da ya samu dama akan addini to yanzu wannan duk wanda yayi wannan to imani ne zai rawa wato wannan alama ce ta cewa wato imanin mutum yayi rawa kuma ana gudun kada zama ya gata mushi da ta daga cikin musulunci baki daya Allah ta'ala ya fadi ya zayyana mana mutane da yawa wanda galibi a dabi'an mu mun fusa su iyaye da yan uwa da sauransu ya kuma ja mana kulli wajen wani daga cikin su ya kawo mana wasu abubuwa da suka wato kauce ma da'a ga Allah ta'ala da da'a ga manzon sa Allah ya ce kul in kana aba'ukum ka je ka ce musu idan iyayenku maza da mata wa abna'ukum da iyayenku wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajukum da kuma wato matayenku wa ashiratukum da kuma danginku baki daya wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiya da kuke neman ku tsorace ta wa tijaratun takhshawna kasadaha da wani ciniki da kuke gudun kar ku je ya fadi cinikin ya zama wato ya arha kamar misali wanda ya bar duke sa hannun wanda ba usulmai ba sai yake ganin ba zai cigaba taimakon su yana bada wasu abubuwa wanda za su taimaki za su taimako ne ga wannan wanda ba usulmai ba kan musulmai to shine wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tazawna ko kuma saboda inda kuke zaune kun yi da kun ce ku sabo dukkan wawa za ku iya barin wajen ba saboda haka wannan yasa kuke gabatar da wannan akan wato addinin Allah da kuma jihadi Allah ta'ala ya ce wa in wadannan abubuwa suka zama ahabba ilaykum min Allah suka fi soyuwa gare ku akan Allah ta'ala wa rasulihi da manzon Allah wa jihadin fi sabili da kuma yin jihadi dan dauka kalman Allah fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi to kujira sai Allah ya zo da umarnin sa wannan fatarabbasu Allah ta'ala ya faɗa ne saboda yana razani wato kujira ku ga me zai faru za a gamu da ubangiji za ku ga yanayin gamuwar da za a yi tsakaninku da ubangiji to wannan kaga soyayya ga ubangiji kenan dole ka so Allah kuma ka so abinda Allah yake so dole ka yarda da Allah kuma ka yarda da abinda Allah yake so to idan ka sako kasa kuma a cikin mahalukai wanda kuma zaka tsantsanta mishi soyayya ta bai daya wanda babu kamar sa shine zaka tsantsanta ma manzo Allah soyayya kamar yadda muka faɗa soyayya da muke manzo Allah ita ma tana bin soyayya da muke Allah ne ba wai manzo Allah soyayya sa soyayya ce bi zati ha ba mahabba ce bi zati ha ba bal tab'an li mahabbatina lillah ta'ala tana bin soyayya da muke ubangiji saboda haka shi ma manzo Allah zamu so shi zamu so din manzanin Allah amma wato a kebance zamu so manzon Allah za kuma mu tsantsanci soyayya da muke da shi gare shi fiye da duk wani wanda muke so a duniya fiye da ƴaƴan mu fiye da matan mu fiye da duk wasu wanda muke so matayen mu ko abin da ya kamata wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisi Anas bin Malik yake cewa manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in dayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai ya zama ni ne na soyuwa gare shi ga wanda wato ya haifa da wanda suka haife shi da kuma sauran mutane baki daya haka kuma ya kara gaya ma Umar ya yake ce masa shi ya tsammanin abin akwai as'a akwai yalwa a ciki mutum ya iya san kansa watakila ba wai da'a ba Umar baya kantaman cewa dole ya fara gabatar da da'a ga manzon Allah kan da'a gare shi da'a shi zuciyarsa to amma soyayyan kai wani abu ne da a dan adam Allah ya halitta shi akan ya so kansa to Umar sai yake ganin wani abu watakila akwai sa'a yace ina san ka sai dai kai wato sai dai soyayyan da yake koyi dai kaina ko kuma wata kaina wato da wata soyayyan da nake maka ina ba sai manzo Allah yake cewa ina ai da sauranka ai sai ka so ni fiye da kake san kowa take yanke Umar yace ai ko yanzu ko na soyayya ya riga kai wannan wajen sai ce al'ana ya Umar to shi kuma kaga wannan cewa kana san manzo Allah imani ce to kuma imani ba wai faɗa ne a baka ba kace Allah rasulullahi annabi ka ta faɗa wannan duk soyayya ce wato a baki kake faɗa Al-Hasan Basri yake cewa laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqa al-amal. Imani ba kawai shine gurce-gurcen zuciya ba, ko ka dauko wani kaya ka sa alaka cewa ku ga na Allah, wannan duk ba shine wato imani ba. Wannan wasu daga cikin imani ne, amma ba su ne kashin imani ba. Imani shine abin da ka ji shi a zuciyarka, sannan kuma aiki ya gaskata shi. Abin da ka ji a zuciyarka aiki ya gaskata shi. Saboda haka alaman cewa kana son Allah, kana son manzonsa, shine wato a ga kana masa da'a ta bai daya. Ibadan da muke na soyayyar manzo Allah, ibada soyayya ce ta ibada. Sannan muke manzo Allah soyayya ce ta ibada, ba soyayya ta dabi'a ba. Saboda haka yanzu ka zo kawai ka zauna ka ce da Muhammadu Muhammadu, kawai ka faɗi kai ka ce zama ta kama ka. Wannan duk ba za mu gane wannan soyayya ba. Ko a ce da ra'an faɗi hadisin ma'aiki, ko an faɗi Qur'ani, kai ba ka yinge zama. Amma sai sha'irai sun zo. Sai an zo ana wani ishirinya, ana wani kaza ana karantawa, shikenan kawai ya je kaza ta zama ta kama shi ya faɗi ti ya ƙasa. Wallahi wannan shedan na shedan ne, dan ba a samu sabai sai irin wannan ba. Shine yaji wato wani shau, saboda tsaban shauki yaji wannan shaukin ya riga ya fusge shi, fusga na shauki kamar da suke faɗa. Wannan idan mutum ya yi babu takallufi, wannan babu ne fi wato Bilal bayan rasul ma'aiki bai ƙara komawa daidai ba, ya kuma kasa ci gaba ma da rayuwarsa, sauran sahabbai sun bi shi ƙarfin hali. Amma ba a taɓa gaya maka cewa abin da Bilal ya yi wannan shi ne ya fi ba a kan abin da su Abubakar suka yi na danna zuciyarsu. Abubakar da Umar da Uthman da Sa'ad da suka ci gaba da rayuwarsu, amma suka ci gaba da bibiyan sunnan manzo Allah, suna bi su sun fi shi kamala. Shi kuma wannan bai kai su kamala ba ne, shi sa har ya zama wato ya gaza. To kaga ka tsammani yanzu da a zo ana gaya maka manzo Allah ka faɗi, ila ma kuma yau kuma sunnan tasa duka ta rigima da shi, muka ce wannan wai yabo ne bai daya. Ina iya zama yabo in babu takallufi, iya zama da takallufi ma, to wannan alama ce ta munafunci. Kamar wanda ya je haka nan kawai ya je kwanta ne, ya dinga tsoda da goshinsa a ƙasa don alamar sallah. Idan babu takallufi, Allah ya sa alamar sallah, an gani a goshinsa, an gani a ƙafansa, wannan kuma alama ce da ake gane musulmai, ko da an yi hatsari. Alama ce za ka gani duk musulmi, za ka ga musamman kafan hagunsa, za ka ga akwai wasu alamomi, alama yana zama sallah, goshinsa za ka ga haka. Amma zai dinga tsodanawa, wannan ina yabo a ciki, babu yabo. Don ka bi sunnan manzo Allah, ka akwai yabo. In ta zama ta kama ka da bin sunna ta fi sabilillahi, wannan akwai yabo. Amma kawai haka nan ka riga faɗi, sai ka ji waka, sai ka ji a sama, kamar yadda da yawa daga cikin wasu daga cikin sufai suka kawo, sai ka shiga suna cewa su yanzu ma in suna jin Qur'anin wannan baya kawo haraka musu shauki, amma in suna jin kiɗe-kiɗen nan, wato wannan shi ke kawo musu shauki. Za ku ga da yawa Shehu Usman ya tafi da wata irin waɗannan mugayen akidu. Za ka ga mutum har ya ce shi ya galibi masu sha'irar nan, masu kaza wajen juma'a, aje ai kaza, wallahi za ka ga mutum ba rashin Qur'ani, kuma kana da Qur'ani ba zai bai gane komai, baya jin komai, baya harraka shi, wato zuciyarka ba a sa mata mabami, an fa mai ta amma ala kulubina faluha. Amma da an faɗi an fara waka, ka ga tuwa shi waka kawai yake mun ai ko arna, yayin da ake musu wani waka da suke jin daɗi, suke son wakan, ai rashin zuciya ne kawai, za ka je fara kuka. Yau ko kwallon kafa wanda wani in ya je kawai yana kallon kwallon kafa, dan tsaban son kwallon kafa da yake shi ba ya kuka, dan kawai da an faɗi manzo Allah kace ka kuka na ina wato yabo a wannan wakar ka, babu yabo. Bin sunnan sa, yi masa da wannan shi ita ce biyayya. Wannan idan kuka hada wannan soyayyan, ita za ta haifar maka da kuma girmama Ubangiji da bauta masa, ita kuma za ta haifar maka kuma da bin manzon Allah. Wannan shi ne muke faɗa yanzu, muka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nace la ilaha illallah, duk ka faɗi cewa zaka tsantsanta ma Allah soyayya, ka ce Muhammadur rasulullah, zaka so shi kuma sai zaka tsantsanta mishi biyayya shi ma. Da wannan ne malamai suka ce kaga ashe ita biyayya wannan ana yi kamar yadda Allah ta'ala shi kadai ake bauta. To biyayya ta bai daya ana yi manzon Allah ne kadai, saboda shi ne da yake jin labarin salabarin sama. Ba wanda yake zuwa ya ce labarin sama na zuwa masa in ba a sharadi ba, da ce kawai labarin sama kawai an zo an mishi wahayi. Duk wanda ya faɗa wannan maganan, ko da sharadi ko kuma yana da ba shi da zandaka, ya fi faɗa wani abu da ba haka ba. Allah ta'ala ya ce man kana zuwa liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Duk wanda yake son gamuwa da ubangijinsa, to ya aiki nagari, kuma kar ya gwama ubangiji wajen bautarsa da kowa. Al-Qadi Al-Fudhal ibn Iyad ibn Tabi'i ya huta da wannan aya, yace to ashe kaga wannan yana nuna maka cewa duk ibadar da ba a gina ta kan hasashi biyu ba za ka karɓi ba. A gina ta kan tsantsanta ma Allah wannan ibadar Allah kai aka nufata ko manzon Allah ba zaka ce kana son kana ka nufata shi wannan ibadar ba idan ka ce kana son wai manzon Allah baka ladan sallah da kai wallahi Allah bai amsa ba ba zai amsa ba to me babban cikin wanda yace yana fatan shi ma ubangiji ya bashi ajal ta hanyar Annabi Isa me babban manzo ne shi ma wannan manzo ne illa iyaka ne ubangiji ya fita wannan akan gobe amma dai manzo ne wannan ba babban ci saboda haka dole kowa ya miƙa wuya ga ubangiji kadai sannan kuma yace sai yace kuma ibada kuma daidai ita ce wacce aka gina ta akan sunna duk kuma da bid'a duk ibada ba ta zama khalisan ba to fa la tuqbal duk wacce ba ta zama sawaban ba fa la tuqbal wa fa la budda an takuna al ibadatu khalisatan wa sawaba dole ta zama an tsotsa ma Allah ita kuma wanda zama wato an yi ma an shirya ta an gina ta akan wato shirya ta ma'aiki sai ma ya kara cewa wannan zan daɗa magana kan soyayya na san za mu kara zuwa kanta insha Allah ba a gama ba sai ma ya ce wal khawfi da tsoro ana abin da malam ke magana shi ma tsantsanta ma Allah tsoro tsoro shine wato kamar kana jin tsoron wani halaka da zai same ka ko wata cutarwa ko wani wato musgunawa da zai iya samun ka wannan shi ake kira tsoro ai to shi wannan tsoron iri bi ne shi ma kamar yadda muka wato aka sani akwai tsoro na dabi'a shine khawfun tabi'i akwai kuma khawfun ibada khawfun tabi'a kuma wannan kamar an ga mutum ya ga wato damusa ya ji tsoron sa ya ga zaki ya ji tsoron sa ya ga maciji ya ji tsoron sa ya ga wani wanda yake azzalimi ne Allah ya ba shi karfi saboda shugabancinsa ko saboda karfin da Allah ya masa yayi gudun damkansa sai canza hanya wannan kaga Allah ya ba shi dama akan wannan abubuwa akan akansa to wannan irin wannan tsoro ubangiji bai hana mu ba wannan tsoro kuma ko annabawa Allah da Allah ya faɗa cewa suna da shi maza Allah me yasa ya riga wato sir asirta da'awa a Makka so yana gudun arna yana gudun kazo su kan masa kuma su kama da'awar ta sa tunda sai ko ina ba Allah ta'ala yana babu kisan annabi Musa yayin da wato yayi wannan kisan Allah ta'ala ke cewa fa asbaha fil madina khaifin yataraqqa sai waye gari yana mai tsoro yana wato bi asanna asami mai same shi sannan kuma yayin da ya je munajaci da Allah ta'ala yayin da Allah ta'ala ce yayin da wannan santa kun ga dai a can an ce fa wa kaza Musa nushi dai ba wani ya mutu amma anan duk karfin sa fa ne yaje kuma ya samu waɗannan can mata suna neman wanda zai taimake su kawai zai taimake su Allah ya bashi karfi Allah ya bashi karfi Annabi Musa amma tare da haka wannan bai sa kuma ya zama yana tsoron abin da ta dauki tsoro ba yayin da ya ga sanda kawai sanda ta jiyo ta zama macijiya Allah ta'ala sai yake cewa falamma ra'ata tazu ka annaha jannun walla mudbiran walam yu'aq sai ya ga yayin da ya ga kawai ta zama macijiya kawai sai ya juya da baya a guje ya zura a guje wannan kaga wani abu yana ubangiji da ma ya riga sa dan adam haka yaji wani ya duro kawai wani karaji kawai sai gaba shi ta faɗi wannan abu ne wanda ce ubangiji ya riga ya tsara haka wannan halal ne kawai dai irin wannan tsoron yana zama abin zargi ne yayin da ya je akan wato ya zama kun kai wannan tsoron abin da zai haifar da shi tsoron ta addini to wannan bai halitta ba ko da abin tsoro ne amma ya zama addini ya dogara ci gaba addini ya dogara da wannan abin ne to dole mu yafi cewa wannan ai zuwa a ji Allah wanda shi arna sunkun musulmai makamai a wannan lokaci akwai tsoro ko kuma a je kawai 300 su kuma su juda tunanin kasu akwai tsoro to amma yayin da yake yana da alaka da daukaka musulunci ne sai aka ci tsoron ya kuma zama tsoron ibada a yanzu kuma na'am saboda haka kaga wato tsoro ko na halal din ne in ya zama yana da alaka da wato tozaccin addini to nan kaga wannan tsoro ne wanda yake ba daidai ba tsoro ne wanda yake bai halatta mutum ya yi shi ba amma tsoro na dabi'a kawai idan mutum ya ji tsoro na dabi'a wannan babu bai da matsala to tsoro kuma na ibada khawfu ibada shine wanda zuciyar ta rataya akan wanda ake tsoron ana gudun azaban sa ana gudun wato damkan sa ana gudun wato wutar sa ko aljannar sa to wannan irin wannan tsoro ba a yi ma kowa shi ubangiji idan yace zai ya tsoraci ya yana tsoro ba zai yi wani abu na addini ba saboda wato yana tsoron wani malami ko yana tsoron wani mai sihiri ko yana tsoron wani wanda ake jin tsoron sa kuma shi wannan mutumin wata kila baya kusa da shi wannan mutumin kuma wata kila a jin tsoron da ake masa ba wai saboda karamin da Allah ya bashi ba a cikin wasu abubuwa ne da ake tsaran zai aikata kuma irin wannan aikin ba mai yasa sai Allah kaman mutum yace yana jin tsoron cewa idan yayi mawani biyayya zai talauce idan ya saba ma wali zai talauce zai fushi da shi zai talauce idan ya saba ma wani da wance shikenan shi ya riga ya bani ya lalace ya zama yana jin tsoron irin wannan tsoron yanzu wannan tsoro tsoro ne na ibada wannan shirka ne da Ubangiji za ta iya girma a wannan tsoron in ya zama ya daidaita Ubangiji da wannan mutumin a wajen aikin da Ubangiji kadai ke yi ya daidaita su ba yana jin cewa wataƙila shi ne yana kasa da Ubangiji bane a ya daidaita su daidai wa daidai ba ma ya fi shi ba to wannan fitar daga musulunci idan sharɗai sun cika shirkul khawf kenan fa shirka na tsoro da mutum yanzu zai zo haka nan kawai idan wani ya ce wato idan ya sake mu fa ba a mana wato takaddama ba a wasa da mu a garin nan idan aka yi wasa da mu ka je za ka talauci da kwana uku ko biyar ka juya kawai ka ce kai koma kana jin tsoron sa ba wai dan cewa wata kila ya da wasu wanda za zai yi wasu abubuwa sai bayan fage ba a kana jin cewa ma ai ya tasarrufi ne a cikin aikin Ubangiji yanda Ubangiji shi ma zai ce ka talauce shi ma tunda ce ka talauce ya zama ikon da Ubangiji ke da in ka dauka ka ba wancan mahalicin to sai ka musulunci in dai sharɗai sun cika to da ya kwama Ubangiji da wani wajen abin tauhidin tsoro an fahimci wannan da kyau saboda wannan galibi ai yana ci rayuwar mu sosai galibi sai ana kama hujja sosai mutane za su fahimce shi su fahimci inda aka dosa idan ya zama kuma ba wai ya zama tabu Ubangiji ne wannan abun ba yana ganin wannan mutumin da yana kasa da Ubangiji ne sai dai a sharar mutum ne wanda ina ya huda da wasu kaza ko ya da hanyoyin sa to wannan za a iya dubawa ne akan yana iya zama kabira yana kuma iya zama kamar bubani gwargwadon yanda wato tsoron ta zama ta yi yawa shi Ubangiji shi ne kadai ake yin tsoron sa saboda azabar sa shi kadai ake yin tsoron sa saboda wutar sa shi kadai ake yin tsoron sa saboda wato daukan fansa sa da yake yi akan bayi shi kadai ake yin tsoron sa saboda fushin sa amma kuma idan aka yi tsoron sa ba wai banza ba ake yi ba a ce an riga an mutu an lalace a'a dawowa kuma za a yi wajen sa yayin da ka gudu daga azabin Ubangiji to kuma sai ka zo kuma kana neman rahamar sa Allah ta'ala ka ya faɗa fatiru ila Allah Allah ta'ala ki cewa fatiru ila Allah inna lakum minhu nadir mubin ku gude zuwa ga wurin Ubangiji ku rintima zuwa ga wurin Ubangiji wato ni ga gargadi ne kuma wato mubin ne daga cikin tsoro tsoro wanda yake mai abin zargi ne shine mutum saboda tsaba tsoro wasu mashi barazana idan ne al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar umma inda hikawa wa'azi ko kuma ba ma wa'azi ba gyara na islahi a gaban kasa umma inda hikawa da haida mamuna ce shi ba zai iya yi ba malam wani me yasa kai ba za ka yi umma inda hikawa da haida mamuna ba sai ce saboda idan na sake na shiga na yi wannan tsoron a wurin su nake aiki ni kuma yanzu za su samu ido na haka ba zan yi ba ko kuma yace ba zai yi wa'azi ba saboda yan garin nan duka idan dangin sa ne kuma za su yanke zumuncin da jira da shi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar nake maka ba wai ka faɗa amma ka dan kauce musu ba wannan kaga da ba ai wannan dama da wasu da hikima amma ka ce wai dungurgun ba za ka yi ba me dalilin ka saboda kai kana gudun kasu azabtar da kai ko kuma su hana ka wani arzikin duniya ko kuma su ce sun yanke hudan su da kai to wannan duk wanda yayi wannan abun yayi abin da ake kira haramun mal zai zama babban al'amari ba ya danganta da yanda abin ya zauni a zuciyarsa maza Allah idan an lura bai yi ma kafirai wannan irin wannan tsoron ba kar kuma ta shi kadai tashi sai tsara'in tsararu talakawa kawai suka cige bin sa amma ka cewa ba zai al'amari bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba saboda kudin kai saba musu saboda kudin kasi fushi da shi bai yi ba bal qur'ani ma mun ga Ubangiji ma yana ta tan kudin man ma'aiki akan wato kar ya sake kan abinda Allah ya bashi umarni kan abinda zai nemi dan Ubangiji tsoron Allah ta'ala ya tsoron wato wani Allah ta'ala yayin da aka sako mishi doka na lalata auren ta bali matan Zainab wannan alabi a dan adam maza Allah dole zai ji wani abu saboda maza Allah mazanin Allah akwai a'radul bashariya abin da ke fitowa dan adam na idan an yi da su in an fitar da su
su ma wani abu za su ba daɗi, dama haka Ubangiji ya halicci Adam da duka. To shi ne Allah ta'ala yake cewa to amma shi ma wannan din yayin da ya zama ya ci karo da abin da Ubangiji maka umarni, to wani abin zargi ne. Sai Allah ta'ala yake wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wallahu ahqqu an takhsha. Allah ta'ala shi ya mutancanta kai tsoransa ba wani ba, kai kana koyi abin da Ubangiji zai zo ya bayyana daga baya. Allah ya kamata ka ji tsoransa, ka tsantsata mai tsoro ba wani wasu mahalukai ba. Wato kaga a nan tsoron ayira nan, amma aka ce yayin da ya ci karo da abin da Ubangiji ba da tsoron kawa da tsoro. Yau mutane da yawa yanzu aka san dai sun wa'azin ma ko wa'azi kadara mu fara magana kan wa'azi kawai. Wani yana gudun idan ɗan siyasa ne, galibi ɗan siyasa gaskiyan al'amari abin da sa za ka gani ba sa iya ɗaukan mataki kan wanda wani ya zaki Allah, wani ya zaki manzo Allah an ɗau mataki. An yanke mishi kotun kisa, gwamnati zai ce ina jiran ne kawai a zo a bani hannu na tafa, ba zai iya ba. Gaskiya magana kenan, ba zai iya ba. In kuna so ku kalli wato hirin da aka yi da Yarima Makura a Wisal TV, yana a YouTube haka full hirin sosai. Za ku ga yadda yake gaya rage faɗan yin ƙalubale da ya samu lokacin da cire shari'a musulunci. Shari'a musulunci ba ɗin na zamfara a wannan lokaci, ba fata kullum ba sosai ce ba. Wasu abubuwa na haraji, wasu kuɗin shiga, wasu kaza, wasu ka, an fa sa fa ido kenan. To duk me yasa mutum suke inda sun yi wato ƙarfin hali sun dage sai dai sun tabbatar da dokar a ban ƙasa. Al'umma kusa tare da ku, amma kuma suna tsoron wata arna can. Wasu samun wanda ba su da aljanna, ba su da wuta. Ila iyaka da a ce an daina damawa da kai a duniya, za fa a sa ma Najeriya ido fa, za fa a yi kaza, za a yi kaza, dan tallafa da aka ba da bayarwa, dan ba su suka nan fa za a daina bayarwa. To sai me? Bashin da mu ma damu ma yake yi. In aka daina cin bashin ba ma mun huta ba. Ai ba mu damu ma yake yi. Amma kaga sai su sai su ina ai su na cikiya ba. Haka zalika masu da'awa ma. Galibi wannan yanzu wannan wa'azin da za ku ga muka fi yi za su tawhidin nan. To bai da fatan jini ko muka zarata. Kana zuwa anguwa kana yi za ka ga ɗan ɗaya ku suke saurara, sannan kuma za ka gani kawai za ka ga jama'a kawai cewa suke fito, wai kai ma ka zuwa wa'azin auren nan ya fi amfani ba, ka ji yana baka yanzu shi ne gaya baka shawara baya kai dukkatinka. Shi ne ashqa bihi dar'an wa ajnihi fil latan ila fatiba'ul jahli kana hasaba. Wato yana gaya baka cewa a daina ɗan rigimin nan, abubuwan nan rigimin nan duk ba su ake ba, duk ba lalibi ake cikin duhu. A dinga wa'azin aure, a dinga wa'azin zaman lafiya da zumunci, dan Allah zai faɗa da kai akan wannan. Wannan zumunci akwai wanda ke tantama cewa zumunci ba kyau, akwai wanda ke zaman gaskiya ba kyau, amma asalin tauhidin mazala da zai aika duk wanda zai aika ya aika Ali bin Abi Talib zo Khaibar, yace abin da zaka gaya musu shine ka kira su zuwa ga bautan Allah kadai, tauhidi. Yace kuma ka sani da Allah ya shiryar ta hanyarka mutum daya ya maka san kanka samu wasu ganima jada ya kuma da yawa, tauhidi. Ya aika Mu'adh bin Jabal Yaman yace innaka ta'ti qauman ahli kitab fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Zaka je wajen mutane ahli kitab, abin da zaka fara kira shine tauhid. Amma zaka ga a wani tauhidin kuma shine wasu da wasu da'awa kuma suke gule mushi, suna cewa wai wannan idan suka yi to gaskiya wannan abu sun dame su, manzo Allah bai bar wannan abubuwan ba. Manzo Allah in ga wanda ya karanta shi zuwa yake yana bima janna bima jahannam, wanda inda larabawa yake taruwa lokaci bayan lokaci da kuma lokacin aikin hajji, ba fa abin da yake ba fa ce musu ku yake ku zumunci ba, ba duk wannan bukaci mai magana ba, cewa yake yi qulu la ilaha illallah tuflihu, ku ce la ilaha illallah ku rabauta. Abin da yake ga musu tauhidi yake ga musu, ko wallahi bayan da muke son mu kawo gyara al'umma ta ba izza, inda al'umma nan ta ma'aiki ce dai ba wata al'umman ba, umma ijaba ta ma'aiki, wallahi ba za mu taba samun wannan karfin ba mu ta barba dawo tauhidi ba. Sai ya samu lafai yau an dan samu dai haka dai ya babu ruwan bunu haka dai da dan suka ya babu dara, to sai a samu irin wannan. Amma dai lafai a samu yanda ake so baki da, to wallahi sai in an tabbatar da wato tauhidi a ban kasa, kan ka duba gani duk wannan rigiman da ake yi da manzo Allah akan me aka rigima da shi, an tabar rigima da shi akan amanansa, an tabar rigima da shi akan gaskiyan shi, cewa suka yi ma jarrabna alayka kadiban, ba mu taba sani kai ƙarya ba, ai su ma sai da wannan abinda wato ya hada su da ma'aiki shine kawai ya ce su bauta ma Allah, wanda kuma shine abinda Qur'ani ya faɗa. Allah ta'ala yana cewa wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiru hadha sahirun kadhab ajal al-alihata ilahan wahida, kaga abinda ya faɗa. Wai sun yi mamaki cewa wani mai gargadi ya zo musu, sai kafirai suka cewa wato in hadha sahirun kaza wannan wato makareci ne kuma matsafi ne sai ce aj'al al-ahli hatta ilahan wahidan yanzu yana san mu koma muna wajen abu daya kawai inna hadha la shaunu uja wala abun mamaki ne mu a wajen falangiya ba ka duba su ita shi ma shirkan bid'a ce a rayuwar su kansa wani mutum ne kawai je ya kawo musu amma kaga wai ya zama mamaki kamar yanda yanzu wasu abubuwa na sha'ai na addini ya zama mamaki a kasan nan wasu abubuwa ya zama mamaki wanda kuma shi wannan in ka je ka duba za ka gani dudu wuce ka 170 da dainawa ba a kasan nan ma kawai ba wai sauran addini ba wasu abubuwa da ake da al'adu sosai a kasan nan za ka galibi shekara 70 ba ko abin da ya kama da wannan wasu ma ba su kai ba dan wasu abubuwa za ka gani lokacin ce wasu wani ma da ba a yi amma yanzu mun dawo da su muna yi saboda haka dan jama'a sun zo suna tsangwaman ka ba za ka tsaya kana tsoransu ba ba za ka tsaya kana cewa wato ba za ka ƙi yin addini saboda za ka iya bayyana gaskiya saboda tsoron wani ba idan ka yi tsoro irin wannan tsoron da kuma kai ma ka yi tsoro abin zargi ka yi tsoro abin zargi galibi shi tsoro idan kana son ka fahimce shi idan lokacin da ka yi tsoro kana jin tsoron wannan bawan Allah ne saboda abin da Allah ya bashi na wani ƙarfinsa da ya bashi Allah ya bashi kwanji Allah ya bashi iko Allah ya bashi makami a hannunsa ta gudu wannan kaga kana tsoro saboda abin da ubangiji damu da ubangiji ya bashi yadda shi ba wannan dole karkare cewa kuma ba abin da zai faru kuma lan yusibana illa ma kataba Allahu lana to amma in ya zama kana jin tsoronsa ne saboda wani aiki na ubangiji rubiyan ubangiji saukar da ruwan sama ba da arziki kana tsoron wannan bawan Allah saboda ire-iren waɗannan abubuwa da aikin ubangiji ne zalla da zai shirka wannan shine madarin akan wannan zaka bambace wato tsakanin wato wannan abin guda biyu ka ji tsoron cewa za ka samu ruwan sama saboda ka a ce inda ba ruwan sama je a ruji wale ya wale ko a je a yi zagaye cikin kafafura da sauransu a tambaye su sun dade a kwance kila an bata musu rai kamar yadda wasu ke faɗa ya ga wannan ai duk tsara faɗa wannan duk haramun ne kuma shirka ce a makasa kuma irin wannan tsoron wallahi tallahi tsoron ne shirka ba shi da asali komai suna zaratin ire-iren wannan tsoro din annabi Ibrahim duba ku gani annabi Ibrahim yayin da wato yake kaga shi bude yake ba roshi tsoron shi daukan gatar sai ya roshe abin mutan baki da sai yake cewa wa kaifa akhafu ma ashraftu wa la takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi alaykum subhana ya za ku ji tsoron ya zan yi tsoron abinda wato wa kaifa akhafu ma ashraftum ya zan tsoron abinda kuke kwama ubangiji da su kuma kanku wala takhafuna annakum ashraftum billahi ba kuma ku ba ku tsoron wato cewa ku ma Allah shirka shi da halice ku ma lam yunzil bihi alaykum subhana abinda ubangiji bai saukar muku da wani hujja ba to kaga waye ya kamata su samu aminci ba shi ne yake jin tsoron Allah shi kadai kuma Allah da ba ku shi halice kowa ko shi Allah da yake bauta ya kamata a tsoronta ko kuma shi su wadancan gumakan da su ya ma je ya rutsa wani ko ba abin da aka yi masa wato shi wannan bai rawa ma kansa ba sai dai da suka zo suka ce shi kenan ku je ku taimake ababen mutum wato sai an taimake su ubangiji ba ka taba jin ya ce wani ya zo ya taimake shi sai dai ku zo ku taimaka kai ne za ka taimake addinin sa kai ne zai kuma baka ladanka daga baya cikakke sai ma na ce war rajai sai kuma fata shine wato nan ina magana cewa shi ma fata dole a kadaita ma ubangiji wannan fata dole a kadaita ma ubangiji fata zama fata ana ma ubangiji ne kadai fata na ibada fata shine wato ya zama kana kwadayin wani abu ka samu wani abu shine fata zai iya zama na dabi'a zai iya zama kuma shi ma kana addini na dabi'a shine kamar a tambaye wani yace ko zan zo karatu yace ina fatan zai zo wannan wani abu ne na dabi'a da batan wannan ba akan shi ake rigima ba dole kaga ana maganar addini amma yazo yana kawo wa an ce ka nemi taimakon ma'aiki ko ka ai fatan ma'aiki ko wani abu yazo yana kawo abin da yake na al'ada ko dabi'a to wannan yaso yake ya mu zahazo ya san ba akan wannan ake magana ba yaso yake ya mu zahazo ya san ba akan wannan ake magana ba ana maka maganar wato fata na ibada fata na ibada shi kuma ya kunshi al-zatul khudu'i wa tazallul shi ne zama wato akwai cikakken kaskantar da kai ga ubangiji mun sa yanzu ne muka sami wato jarabawa a Najeriya yan falki yan wadannan shekaru ka zama kana fatan yayin wannan bakin ciki daga ubangiji ne zai za a samu koda wani ya zo sai da zuwa a matsayin sababi amma asalin mai koro wannan abin kuma ya bawa wannan mutumin dama shine Ubangiji. Kar ya zama zuciyarka yara ta cewa wani mutumi ne kawai da yazo shike na gidanka an masa fenti. Kamar da muka irin wannan shirka shirka haka aka mai Ubangiji, Ubangiji kuma ya danna mana kudin. Idan ba ya zo ne Ubangiji ya danna mana kudin. An nuna gani cewa wani mutumi haka kawai da yazo shikenan kawai ai duk waɗannan sau da suka ci kuɗi shikenan an kama su an kashe su kuma gidan mu za a koba kowa za a mashi fenti. Wannan cewa ma za a rama kajin Najeriya ma shi sai ce ya rara shi ka zai samu. To kaga kuma abu ya zo ya lalace. Da ya zo bai gama inda ma zai iya kama ba bai makani ba. Gaban bai gama gaban ya koma baya bayan ya koma gaba. Zai koma ya rikice haka ya shigo a rikice ya fita a rikice abin sa. To kaga wannan shi ne wato rataye da zuciya akan sababi. Ai asali wannan ba zai zama shirka ba. Saboda Ubangiji ya ba shugaba dama ya kawo wani gyara shi sa ma wato ake tsammanin gyara a wajensa. Amma yayin da kuma muka koma muka manta da shi wannan musabbib shi abin mai koro wannan sababin da kuma daman da yake bayarwa shi ne in ya ga dama a samu dama in bai ga dama ba za a samu dama ba muka rinka kallon sababi ya zama shi ne koro ruwan ganin mu baki daya. To kawai wannan abin da muke yi wannan ma Ubangiji wato akwai shirka a ciki. Haka zalika wato bai halatta ya dinga fatan cewa zai sami rabauta da aljanna ko ne da aikin wani ba. Ko ya rika yin cewa yanzu in ya je ya roki wani wanda yake kaman wanda yake garin kaman waliyi ne to ya je ko wanda yake baya da galibi an samu wanda ba ba sa nan masu mutu kila a ce kawai ya kawo kuwa wato ya kawo agaji wato ana fatan shi wannan mutumi yanzu ya kawo agaji kuma ana fatan shi kansa zai iya bada aljanna kuma ya bani. Kamar yadda na taba ji wani haka ya dinga irin wannan soki buruzin gami da Ubangiji cewa wato idan ma wanda ya shiga kabarin aka ce wato da ana tambayansa kawai kira wali mali kaga wannan irin fata haka wato wannan shi tawakkuli ba tawakkali ba wato sadi kamun gafiyan tsayi duke nan kawai ka dogara daga wani wanda yake kawai wato nasiyan mansiya ne shirme ne a banza ne ya zama kasa shi ma ba abin da zai iya amma ka ce wai wannan mutumin wai shi ne an ce mara baka ka ce wani. To yana fatan wannan mutum wai har ma ya ji haushi zai shigo ko aka koya shi cikin kabarin kawai ya ce in yi shi bai sani ba ni ban sani ba. Kai jama'a wato Ubangiji ba abin tsoro ne ba wallahi da ba dan Ubangiji na hakuri da bayin Allah ba to da Ubangiji sai yake kowa da kowa amma zalla na cewa ma ahad an asbara ala adha yasbahu min Allah yad'una lahu waladan thumma yu'afihi yarzuqu. Ka duba ga irin wannan maganganu haka na shin kyautawa wani haka nan duk wani aiki da Ubangiji shike abin sa yadda ce kawai ai wani ke masa wani ma halittar ne baki ɗaya ɗauka ya ce shi kawai shekun nasa shi ne nan mai lalle 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 haba kuma a ce a garin da ake amsa musulunci ana samun irin wannan kuma a ce ba za a yi da'awar tauhidin ba da'awar tauhidin ko shi da kawo rigima ya kamata lalle duk wannan wato ya zama babu shi. Kaga Allah ta'ala da ya tashi magana a fata wato fata tace kaman kana yarzu ni qa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wannan wato malamai suka ce Allah ya faɗa haka dan ka fahimci ar-raja din da ake magana a wannan ayar raja ce ta bauta fata da ake magana fata ce ta bauta ba fata ta dabi'a ba shi sa aka ce wanda yake sanya gamu da Ubangiji to yi aiki nagari kuma ya kai masa shirka ba sai duk wani abin da yake aiki ne na Ubangiji shi ake fatan zai iya yin wannan abin kawai to karka ce ka dauka ka ba wani mahaluki. Idan ka dauka ka ba wani mahaluki to yanzu ayi ma Ubangiji shirka a fata amma Ubangiji shirka a fata sai ma da yace wal ikhbat al ikhbat wato yana magana annabi ta ma Allah ta'ala al ikhbat shine al khushu wal khudu kankanta ma Ubangiji kai ya zama duk da kai da zuciyanka da harshenka da gabobinka gabaki ɗaya sun sallama ma Ubangiji shi kadai sun kaskanta gaban Ubangijinsa gaban Ubangijinka kana ganin cewa kai ba kowa bane wajen Ubangiji saboda haka ma in ka tashi zaka yi ibada baka jin wani wato cikakkiyar taimakewa ce yayin da ka ji goshinka a kasa kaga wannan shine gaya wajen kaiwa mutuka wajen kaskantar da kanka ka zama makaskanci a gaban sa. To wannan shi kuma ba a yi ma kowa irin sai Ubangiji ba zai dau wasu daga cikin gabobinsa da Allah ya halitta masa dan ya bauta masa ba. Allah ya halitta mu dan mu bauta masa da dukkan gabobinmu. To duk gabobinka ba za ka dauki ɗaya daga cikin gabobinka ba ka je ka ce za ka yi ma wani irin wannan kaskantarwa da ake ma Ubangiji kaskantarwa ta ibada kaskantarwar da ana neman Ubangiji ne ya bada lada saboda wannan kaskantarwa. Ba wai kaskantarwa ta cewa zan mawa da da'a ba, da'a da Ubangiji ya bada umari masa. Shine al-ikhbat. Allah ta'ala cewa innal ladina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbih. Wa akhbatu ila rabbih shine wato suka natsu suka koma zuwa ga Ubangijin su. Suka kaskantar da dare ya suka kaskantar da kansu gare shi. Amma har aka siffata su kwar sunan imani. Wato imani din da kuma aiki nagari da wannan al-ikhbatin shine kawo musu da cikakken imani da kuma cikakken kusanci zuwa ga Ubangiji baki daya. Daga cikin wato abinda Ubangiji ya faɗa na wato al-ikhbat shine falahu aslimu wa bashir al-mukhbitin alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Al-mukhbitin sai aka bar su a gaba. Yace wa bashir al-mukhbitina ka gaya ma masu kankan da kai ga Ubangiji ka musu bishara. Sai aka ce alladhina idha dhukira Allah wanda in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zuciyarsu su rawa su ji tsoro. To ana ake gane wato mu'mini da an ambaci Allah to sai a ga zuciyarsa ta rawa. Idan wani abu yake na zurbi kawai sai a ga ya juyo. Wani sahabin manzon Allah kamar da aka sani sahabai ba ma'asumai ne ba. To watakila a farkon shekarunsa ya yi wasu abubuwa da ba daidai ba. To kuma sai ya ga wata mace ita ma ta musulunta. Ta musulunta kuma ya san da can kamar tsohon kilaki ce haka. To sai har tun daga magana haka daga magana daga magana sai ya zama har ana an fa taɓa juna. Yana taɓa ta sai Ubangiji ya tata da ita. Sai ta ce masa to kar ka je ka mai shaida ka dawo da jahiliya bayan Ubangiji ya shigo da mu haske ya shigo da musulunci. Ana gaya masa bai ce komi bai kaza ba kawai sai sauri ya juya. Bai ce mata komi ba. Yana juya kuma sai samu kawai lukafi ya buge shi. Ya ji ciwo. Yana zuwa wajen manzo Allah ya ji yaya. Ya ce ai ba wannan Ubangiji ne bai so ya kama ka da wannan hukumar ba. Amma abin da nake so a gane a nan. Ka duba ka gani wani zunubi ne fa yake aikata. Ana gaya musu Ubangiji sai ya yi abin da ake da al-ikhbatin. Nan da nan ya rawa ya tsorci Ubangiji. Sannan kuma ya mai da rigimobinsa baki na Ubangiji. Ya ɗan mantuwan da ya yi da sakacin da ya yi kawai har ma daga baya ya ruɗe har ya buge ya tafi wurin manzo Allah yana da mafita. To wannan shi ne alamar mumini. Da an gaya Ubangiji an faɗi Allah an faɗi manzansa kawai a ga kawai ka rawa. Ba ka fara neman tawili ba. To amma dai shi hadisin da manzo Allah ya faɗa. Sai ya yake a je a dawo fasara yake nema wallahi wato sabai ba su haka an da zara an faɗa kai ba magana ta wuri shikenan Ali bin Abi Talib manzo Allah da ya ce masa unsud ala rislika lo zai aike shi yakin Khaibar tafi a hankali Ali da zai manzo Allah ka gare wannan cewa da aka ka tafi ka juyo ba cewa rashin jiyewa shine wato ya je sai ya yake sannan ya dawo wannan shine ma'anar. Amma Aliyu da ya tafi yana sai ya ƙara wani tambaya ya kasa juyewa ya wurin ma'aiki. Ya kasa juye wurin ma'aiki tashi kamar ɗaya yake wajensa. Ya kamata a ce tsakanin shi ai akwai wannan sabu. Amma tunda yanzu addini ake yi kwarjini da yake ganin ma'aiki. Wallahi ya kasa juyewa sai ce tambaye shi yana kallon gaba. Ba zai juyo ba zai saka ba. Tambaya za ka ga ana kawo wato abubuwa na wato sunna ta manzon Allah ko ana kawo abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani. Wani sai ce a je a yi fasara nan mu ba mu gamsu ba. Daga cikin malaminmu akwai Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu yake cewa daga cikin hadisai da ake kawo na da'a ga shugabanni akwai wanda an taɓa kawo shi irin wajen hadisan da'a sai ce kai anya manzala zai faɗi wannan magana shi bai dafa kawai shi bai gamsu ba. Na ga duk wannan wato rashin sallama ma sunna ce rashin sallama ma Allah ta'ala ne. Shi dole kai istislam lillahi ta'ala falahu aslimu ku wato sallama masa ku miƙa masa mashi wuyan ku baki da kai wato ka zama dan gane kashe ni kai inda aka ce kawai ayi shikenan ba tambaya ba komai. Kuma wannan kamar da daga cikin al-ikhbat shine zama wato karka bauta ma karka zama duk gabobinka da kake bautan Ubangiji da su ka koma kana bautan wani Ubangiji da su. Wannan shine wato abinda Allah ta'ala ya cewa wa'adul masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada tasajjal jinn al-masajid ba da fasawi guda biyu ko kowanne duka ba ya ce kawai da juna akwai fasaha na Sa'id ibn Jubayr yake cewa al-masajid abinda ake magana shine al-a'dha a'dha'us sujud gabobin sujada kaga anan ibn Jubayr abinda yake fasarawa shine al-masjid wato sai zama masajid sai zama jami'i na al-masjid da yi majin wasali sama masjid shine abinda kake sujadan da su. Kuma Allah ta'ala ya ce wa fala tad'u ma'a Allahi ahada wato wadannan gabobin karka gwama Ubangiji da wani wajen mai da gabobinka ga Ubangiji kadai. Wannan abin da Allah ta'ala yake faɗa mana a wannan aya kenan. To amma kaga a akasi zaka gani ana samun wato shirkul af'al tare da yawa daga cikin musulmai. Gabobin nan ko da mutum a zuciyarsa yana jin cewa Allah ta'ala shi kadai nake da kololuwan wato a bauta masa da gabobin. Amma zaka ga wannan gabobin yana amfani da su wajen neman yardan wani da kuma neman soyayyan wani. Ko da kuma wannan ya saba wa soyayyan da Ubangiji za a yi masa da kuma yardan da za a nema na Ubangiji. Wannan malamai suka ce malam zai ƙara mana bagana a gaba kan wannan. In ka ga mutum ya yi wannan, to abin da ya je ya shi ya yi wannan abubuwan shi ne ya kamanta mahaluki ne da Ubangiji. Shi mahalukin ne, da ya tashi ba shi girma sai ya ba shi girma irin Allah. Duk wanda ka gani kawai ya je yana girmama wani yana zuzuta shi, ya je yana tuma a kansa a gabansa, to ɗaukan shi ya yi katokan haka ya ƙara cincina shi ya zama daidai waje da Ubangiji. Kamar wanda ake samu suna sujada ga wani Ubangiji. Wannan kaga ai me yasa ai shi wannan ne wanda yake mahaluki ne mai da shi tsayin Ubangiji. Amma inda yana halatta cewa Ubangiji shi ne kada yake ma wannan, haka ba zai masa wannan ba. Ba zai masa wannan ba. Haka zalika kamar yadda na faɗa durƙuso da ɗauke. Haka zalika kamar durƙuso da ake da muka saba muna yi. Wannan durƙuso shirkul afala ake kiran shi. Baya cikin shirka babba, mutukar mutum ba yana jin cewa wannan wanda yake durƙusa ma yana da wani kaso na rububiyya ne na Ubangiji ba. A galibi ai abin da yasa ga mutanen mu suna yi saboda suna cewa girmamawa ne. To shi girmama shi ne in ina uta azimin ake faɗa. Ka sunkuyar da kanka ko ku sunkuyar da jikinka ko wani gaɓoɓin jikinka saboda ka girmama wani. Shi kuma wannan kai tsaye manzo Allah ya hana wannan amin Allah ta'ala ya fara hana wannan a wannan aya. Wa anil masajidi lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sannan kuma manzo Allah a hadisin Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ya je Sham sai ya samu wasu mutane suna durƙusa ma sauran manyan su. Shi ma da ya zo wajen manzo Allah sai ya fara durƙusa masa kai. Sai manzo Allah yake cewa ma hadha ya Mu'adh, me yake kake yin haka ne durƙusa wanda kake yi? Sai ya ce a kai tu Shama, na je kasan Sham ne. Fa wafaqtuhum yasjudu li saqifatihim wa batariqatihim fa wadittu fi nafsi an naf'al dhalika. Na je kasan Sham ne, daga manyan su ma haka suke durƙusawa suna gashi su, ni ma sai nake san maka irin wannan. Fa nahahu, sai manzo Allah ya hana shi. A riwaya na sahihi na Ibn Hibban, manzo Allah yake cewa ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, bai kamata ga wani mutumi ya yi ma wani mahaluki sujada. Kamar yadda na faɗa, ba fa inda Yarbawa suke yi ba, su Rumawa, kar ka tsammanin wai durƙusawa suke irin namu na Hausawa ko na Yarbawa suke su kwanta, ba haka suke ba. Abinda suke yi ko yanzu idan ka shiga YouTube ka gani al'adar su ta farko, in suka zo sunkuya kai suke yi. Manzo Allah ya kira wannan sujada ya ce la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin. Misali ingantacce a cikin sadarin Al-Hakim ya ce lau kana yanbaghi li basharin an yasjuda li basharin, da zai yi wani mahaluki ya sujda kai ko ya sujada ga wani mahaluki, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, da na umarci mace ta yi ma wato mijinta sujada. Kaga wani a ra'ayin shi, shi manzo Allah shi da a ra'ayin sa yato da ya halatta da ba zai bari a masa ba shi, saboda kyaban abin, amma kuma zai iya bari mace ta mijinta, kaga ba zai bari ba kenan. Abu Salama bin Abi Shayba da Musa ad-Darimi yace la yanbaghi li shay'in an yasjuda li shay'in walau kana zalika lakana nisa'u yasjudu li azwajihinna. Ya karbe mai wannan magana. Wannan hadisi tabbatacce ne, arwaje shi daga hadisi Mu'adh bin Jabal, arwaje da hadisi daga Jabir dan Abdullah, ta hanyoyi da dama tashi yana karfafa sashi. Wannan na kawo wannan hadisi saboda a ji shi da gardansa. Wannan durƙuso da ake yi ya zama fantsama sama a wannan gari. Wallahi tallahi ba daidai bane, kuma shirka ce a aiki. Babu yanda za a yi kawai dan ka haifi yaro kace zai durƙusa maka. Bayan Allah ka ji kanta aya ce wa annal masajid lillahi fatid'u lillahi ahada. Kuma kamar yadda na faɗa, yara a kai da Allah ba za su iya ba, su ce za su yi su tuna fil iyaye su kai tsaye, masu yi da su ne iyayen. Amma da bahar gumi da yake kakwai san shi aiki abinsa a harkaci ake gani, irin mutane masu da sun gashi suna rusa ya ma wani kashe, to sai kawai ya mushi kashe a farko al'amari sai bai ji bai kara masa. Ya ce ba na ce maka kar ka sake rusa min ba, in ka sake rusa min ba zan amsa gaisuwar ka ba. Amma yanzu har a cikin malamai wanda ya ce ai ya za a yi da su, ya za a yi da su, aka gaya musu, ka gaya musu ka ce kai ba a maka wannan, shi ne suna kawai wannan shi ne abin da Allah ya faɗa kawai kenan. Ba za ka taɓa jin an ce ga shi Allah wani ya zo zai kusa masa ba, ba za ka taɓa ji. Wannan shi ya daga cikin abin da yake bai halatta ba, kuma idan mutun yana yi saboda kawai mujarrajin ta'zimi ne girmamawa bai kai ya kawo bai kai shika babban mata wannan babu laifi bai ta mutunta shi ga musulunci ba amma akwai kabila kabila cikin kamar irin suno amma in ya zama yana yi ne saboda yana jin cewa wannan yana da wani tasarrufi a rubiya to wannan imani ne baki ne mai rawa zai cire imani rigan imani zai cire baki daya haka zalika daga cikin al-ikhbat wanda yake ba a yi ma wani sai ubangiji shine in kaga wani mutumi ka tashi saboda ka gaishe shi al-qiyamu lil-ghayri la ilayhi wannan akwai mace al-qiyamu ilayhi da kuma al-qiyamu lahu al-qiyamu ilayhi shine ka tashi kaje ka tarewo shi wannan babu laifi ko kuma da yazo kana mishi maraba da sauransu ka ce ga waje ga waje a wannan ya kaga maraba kake masa amma kace ka tashi ne saboda girmama shi bazala baya barin bai yadda ai mishi wannan ba kuma bai wato halata wani ya masa wannan ba yake cewa wa man ahabba yatamathala rijal lahu qiyaman falatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yake son kawai mutane su rika sun ga shirar tashi kawai saboda girmama shi ya wuce su zauna to ya tare da wani wato mazaunin shi a wutan jahannama aka san kawai ko wannan kabila ce ba karama ba hadisin sunan abi dauda hadisin shu'aib ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ده غبابنسا عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما قال الله مثلا يكي تشوا شي عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمرو يكي تشوا ولا يطوع على عقبيه رجلا مثلا بايا بري متاني بيسر تاكا مشي بايا متاني بي ما بايا بري سر تاكا مشي بايا ان كغا صحابي سنا يما منزل الله والنبي تو تصرش سكي تصرو سكي باشي كما لو تصرو لو دي قديبيا ذا غا سيو ابووا هكا سو انا با ما يكي تصرو haka malika wajen yaki suna ba shi tsaro amma haka nan dan yana tafiya bazan da baya sa'a ta tashi baya eh wannan kuma sai a je a tambaya a ga yan agaji da kuma sauran ma'an kungiya a ina shi samowa wani yana tashi musu baya yana tashi musu baya dan kai kana wazi waye kai wala yatawu ala aqibayhi rajulan wannan hadisi ne hasan wannan kaga ba sai an
na'am
to gaskiya dai in dai wai kawai saboda an ga wani malami sai aka wani zumbur saboda yazo ba wata rayo shi aka yi ba ba kuma wata ake san a bashi ba a ce malam ga waje kawai dan saboda shi malami ne kawai a ce an tashi ne tsam to wannan shine hadisin ke magana eh wannan ai shi sa in fa za a gyara in za a tafidi tauhidi kowa sai hatta kaga wannan yanzu kaga mun fita daga su yan gargajiya da mun shigo cikin adalci sunna su ma to haka za ku je ana tabi'a ka ga wasu suna yi wasu ne fi har abu ma sai kaga wato a dole sai an gyara dama kuma in sha'anin ka ke nan sai a gyara to ai kara kaga wannan hadisi ne hasan ya ce sunan abi dauda yace wala yatawu ala aqibayhi rajulan manzala baya barin wasu mutane guda biyu suna take mishi sawu wannan kaga ne galibi su masu gargajiya ma ba sa wannan gaskiya tsakai da Allah wanda suka bi su ne masu kungiya masu yan agaji masallacin su kawai sai kaga wani yaro kawai ya dadda mu ko ina kamar wani soja kawai yazo yana wato zari ido shi wai yana take mu wannan shi wannan malamin baya ne idan ya zamana malamin Allah ta'ala ya mushi daukaka ya zamana idan yace zai zo wani gaisawa wani salfi wani hoto wani kaza kuka bashi kariya saboda kar a bata mushi lokaci wannan duka an yi maka bata kuma wannan ba shi ake rigima a kansa ba ma mal ya da bawabuna shi ma ya da masu tsare mushi saboda abubuwa sun yawa yana da wannan amma yanzu kaga kawai babu wata bukata wani fa wanda muke samun labari har haushi yake ji fa in yazo wa'azi ahli sunna kuma in ba a tace mishi baya ba wai an raina shi yana ta mu kashi musiba bai sani ba to din aka yi ma mutum irin wannan wallahi tallahi wallahi shi ma yana cikin shirkul afal shirka ne a aiki wanda ya kamata a abu wannan dai duk abin da ake son a samu shine wato bauta mu Allah shi daya fa abdullah mukhlisan lakum din ala lillahi dinul khalis in ja Allah ta'ala na'am
to ya idan wannan Allah
yawa shi ai kaga saboda tafiya shi da sauri dole da ba wasu za su samu a gaba wasu za su samu a baya shi yanzu wannan abin da ake magana ba wai saboda wajen ne ya zama tashkilan tafiyar ne ya zama dole su a baya ba wasu take mushi baya saboda shi saboda girman sa wanda kaga yana da girma kuma to saboda wannan shine matsalar ba wai wani kawai an ce kawai ya shi na baya na ba yana a dole dama wani ko dai ku dai daura ko wani ina ga wannan baya dole haka za a zama
to zamu insha Allah wannan shine zama zamu saurara anan sai mun zo ka tuna gaba zamu magana akan tuba za kuma mu magana akan kuma alwashi da bakance zamu magana akan da'a za kuma mu magana akan tawakkali duka waɗannan abubuwan in kullu za ku ya taba mu a aikace to wannan shi tauhidul ibada din da ba can da ana yi take zamanin ana a taba lokacin take mukaddima da sala za ka ga taba wasu ne can wanda sun kawo bid'a iri da malamai ne wannan galibi su malamai da ake da su sun sani amma wanda za ka ana yi ne hadda ma ya iya nasu da wasu abubuwa ne da muke yi da ake bukatar a gyara abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muke kusa Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya tabbatar da gaga mukan tauhidi Allah ta'ala ya karba aikin da muke yi Allah ta'ala ya sa ikhlasi a cikin aikin da muke yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh